sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Binta Suleiman ya rice tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirin mu kan hantsi yau Litinin 14 ga watan Maris. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Kamaru an hada wani taro na shugabannin ƴan kasuwa da shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin talaka a fagen kasuwa da masu kamfanoni da masu ruwa da tsaki don neman kare talakawa da kuma tunkarar matsalar yunwa a ƙasar. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar, amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Rasha ta kai bangaren yammacin kasar Ukraine jiya Lahadi kusa da kan iyaka da Poland wani abu ne da suka yi tsammani. Wannan bai zo wa jami'an leken asirin Amurka da jami'an tsaron kasa da mamaki ba, inji mai ba wa Amurka shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan yayin wani jawabi da ya da safiyar jiya Lahadi a gidan talabijin na CNN. Abin da ya nuna shine cewa Vladimir Putin yana jin takaicin yadda dakarunsa ba sa samun irin ci gaban da yayi tunanin za su samu. Akalla mutane 35 suka mutu yayin da 134 suka jikkata da sanyin safiyar jiya Lahadi lokacin da Rasha ta harba makami mai linzami kan cibiyar wanzar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa wani sansanin soji da ke yammacin Ukraine, wurin wanda ba shi da nisa da Lviv, inda dakarun kungiyar tsaro ta NATO ke atisayi da sojojin Ukraine. Dakarun NATO a Poland na da nisan kilomita 25, lambarin da ya sanya fargaba ko kuskuren da sojojin Rasha suka yi na iya sa yakin ya ƙara faɗaɗa. Wasu 'yan bindiga sun kashe akalla jandarmomi 13 a wani harin kwanton ɓauna da aka yi jiya Lahadi a tafarko wani garin haƙar ma'adanai a arewacin Burkina Faso da mayaka masu ikirarin jihadi ke kaiwa akai-akai, kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana. Wata majiyar tsaro ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa wata tawagar jami'an jandarma a Dori ta fada cikin wani harin kwanton ɓauna da wasu mutane dauke da makamai suka kai da tsakar ranar jiya kusa da tafarko. Kazalika an tabbatar da mutuwar mutane 13, wasu da dama na jandarmomi sun bace, inji majiyar. Wata majiyar tsaro ta ce an kira dakarun da za su taimaka wajen gano wasu jandarmomi 8 da suka bata. An kuma jikkata karin jami'an jandarma 8 a harin, 2 daga cikinsu ya yi muni sosai kuma an kwashe su domin yi musu magani a Togori. Harin dai ya zo ne a daidai lokacin da mutane 2 suka mutu, wasu da dama suka jikkata, lokacin da wata motar bus ta taka wata nakiya jiya Lahadi wanda shi ma kusa da tafarko ne. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An gudanar da zanga-zanga jiya Lahadi a wurare da dama a sassan Rasha domin nuna adawa da mamayar da Vladimir Putin ya yi wa Ukraine, yayin da 'yan sanda suka tsare mutane sama da 700 kawo yanzu. Kungiyar OBD Info, wacce ke saka ido kan yadda ake kame yayin zanga-zangar, ta ce da misalin karfe 6:30 na yamma agogon Moscow, 'yan sanda sun tsare mutane 745 yayin zanga-zangar a birane 37 na Rasha. Akalla mutane 355 daga cikinsu an kama su ne a Moscow, inji kungiyar da ke saka ido mai zaman kanta. Wani ɗan jarida na AFP da ya halarci zanga-zangar a Moscow, babban birnin ƙasar, ya shaida akalla kama mutane 12, kuma 'yan sanda na tafiya da duk wanda ba shi da takardar izinin ɗaukar labarai. A makon da ya gabata, 'yan sanda sun kama sama da masu zanga-zanga 5,000 a faɗin Rasha.
Sannan ba da jimawa ba, Hafiz zai kawo mana ƙarshen labarin duniya. Amma yanzu bari mu nufi ƙasar Kamaru, inda aka gudanar da wani taro na shugabannin 'yan kasuwa da shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin talaka a fagen kasuwa da masu kamfanoni da masu ruwa da tsaki, inda don neman kare talakawa da kuma tunkarar matsalar yunwa a ƙasar. ga rahoton wakilin murya Amurka Muhammadu Rabiu.
Duban tsamarin al'amari wanda ya sa farashin hatsi da kuma sauran abinci masu gina jiki suka yi tashin goron zabi ne, makasudin da kungiyar 'yan kasuwa da ake malakafi da Jikam ta kira taron mahawara domin samun maslaha. Shugabannin 'yan kasuwa, shugabannin kungiyar kare haƙƙin talaka a fagen kasuwa, da masu kamfanoni waɗanda su ne masu ruwa da tsaki, suka yi molon kai sosai gudun kat talaka ya faɗa cikin hali na laha'ulayi. Malam
Suleimanu Ali, to ni dai wannan matsala na ga dai kaman dai a guri na wannan matsala, zan iya cewa dai matsalan batun COVID-19 ko kuma corona da Faransa, domin da Faransa da fi korewa. To wannan dai corona ya tsayar dai da harkoki a wannan garin namu, wato ta tsayar da harkoki duk dai duniya, ya da yanzu dai kowa fama yake. Haka kuma dalilin ta ne dai masifa ya zo ya shigi mutane, wato niwa da sauransu da talauci. Bayan wannan gwale da akwai dai waɗansu masu harkan, wato masu son dukiya, suna sayan hatsi, wato kamar masara da shinkafa da kuma dawa da sauransu, su ɗauka su rufe a ɗaki, sai kuɗi ya haura sai su sayar. To wannan ma dai kun gani ya kawo mana babban matsala.
Kuɗin man fetur na iskan gas, kuɗin bil wutar lantarki da kuma wasu ababen rayuwa, a kowane waye an gari gaba-gaba suke yi. A farko an rataya alhakin tsadar rayuwar akan annobar COVID-19. Yakin Ukraine ya kawo nashi gudunmawan. Malam
Awal mai dahe, yanzu gurbacewar tattalin arziki dai ya danganci yanayin yakin Ukraine. Yanzu kusan kafafen sada labaran duniya gaba daya an daina maganar corona, maganar Putin ake yi. Wannan yaki ba abin wasa bane. Wannan yaki ya taba duniya gaba daya. Wannan kusan dai yakin nan za a iya ce mata yakin duniya na uku. Yanzu ko menene sanction yayi yawa, kuma ko me risin nan ba karaman kasa bane. Sanction din ya taba kowa da kowa, har ya taba kasan Afrika.
Waɗannan ababen, wato annoban COVID-19 da kuma yakin Ukraine, sun jefa talaka cikin wani hali na tsaka mai wuya wajen samun abin sawa a bakin salati a gabanin azumi. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
Madalla, an gaishe ka Muhammadu Rabiu, ga Hafiz da labaran duniya kashi na biyu.
Adadin waɗanda suka mutu hatsarin jirgin ƙasa a kudu maso gabashin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da aka sake dubawa ya ƙaru zuwa 75, yayin da 125 suka jikkata, kamar yadda jami'an hukumar kula da jiragen ƙasa da ma'aikatar sadarwa suka bayyana jiya Lahadi. Jami'an sun faɗa a ranar Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu maza da mata da ƙananan yara 60 ne, kana 52 suka jikkata a hadarin wanda ya faru a daren ranar Alhamis da ta gabata, lokacin da wani jirgin ƙasan dakon kaya ya kauce hanya. Sabbin adadin sun fito ne daga Fabin Mutumbo, shugaban kamfanin jiragen ƙasa na jihar, wato SNNC, bayan da ya ziyarci wurin tare da tawagar da suka taru domin gudanar da bincike kan lamarin. Ma'aikatar sadarwa ta ce daga cikin waɗanda suka jikkata, mutane 28 suna cikin mawuyacin hali. Tsohon shugaban ƙasa Amurka Barack Obama ya ce ya kamu da coronavirus amma yana cikin koshin lafiya, kuma matarsa Michelle an gwada ta bata kamu ba. Obama ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa, na yi kwanaki maƙogwaro na ƙaiƙayi amma ina cikin koshin lafiya in ban da haka. Obama yana ƙarfafa guwar ƙarin Amurkawa da su karɓi allurar rigakafin coronavirus duk da raguwar adadin masu kamuwa a Amurka. Akwai kusan mutane 35,000 waɗanda suke kamuwa a cikin makonnin da suka gabata, lamarin da ya ragu sosai daga tsakiyar watan Janairu, lokacin da ya kusan 800,000. Wani shafin yaɗa labarai na yanar gizo na Iran da ke kusa da shugabancin ƙasar ya ce Iran ta yanke shawarar dakatar da tattaunawar sirri da ƙasar Iraki na ɗan wani lokaci, da nufin kwantar da tarzomar da aka kwashe tsawon shekaru ana gwabzawa tare da abokiyar hamayyarta ta yankin Saudi Arabia. Rahoton na jiya Lahadi ya zo ne kwana guda bayan da Saudiya ta aiwatar da hukuncin kisa mafi girma da aka fi sani a tarihinta na zamani. Masarautar ta kashe mutane 81 da aka samu da laifuka, da suka hada da kisa zuwa ga kungiyoyin 'yan bindiga. Kungiyar da masu fafutuka ke ganin ta hada da mabiya Shi'a sama da dozin uku. A baya dai hukuncin kisa da Saudiya ta yi wa mabiya Shi'a ya tada tarzoma a yankin. Iran wace ita ce kasar musulmi mabiya Shi'a mafi girma a duniya kuma kasar Saudiya mai karfin yan sunni ta yanke hudar diplomasiya a shekara ta 2016 bayan da Saudi Arabia ta yanke hukuncin kisa kan wani fitaccen malamin Shi'a
Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kada amanta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com to kafin mu kai ku shirin mu na gaba ku shakata da wannan wakar
gade maganar ta zo
da gyara sama don ku saura da shirin zauren matasa
zauren matasa masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA dake tabo abubuwan dake ci matasa tuwo a ƙwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya da yaki da jayanci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin zauren matasa na VOA da ya zauna a ofishin murar Amurka da Abuja matasa sun cika zauren makil kamar yadda muka bayyana a makon jiya har ma da sanya bakin uwaye biyu mama Balaraba da Hajjia Asabe mai zani sai Sambo Jibran Sambo Jada Nura Muktar Kanya Habibu Isa Kabiru Idris Ibrahim SG Kusuwa Yawo Yakubu Yobe Adamu Ibrahim Nyana Adamu Giyade Ana Sani Kafinta da Yasira Yusuf Adamu Giyade na ganin rashin daukar mataki ko hukunta masu laifi na kawo nakasu a yaki da miyagun iri
har wa yau ban taba ji an tsayar da ko wani sufeto wanda aka yi wani mummunan ta'addan shi a yankin shi ba wanda aka dakatar kuma dokokin da ake dutiya ana daukowa daga turai zaka ji mutum daya ake kashewa a wani yanki zaka ji an saukar da wani babban jami'in tsaro amma a Najeriya me yasa ba a yin haka kuma suna magana komai daga can ake coffee din shi ake amfani da shi a Najeriya to yaushe abun zai kare mu dai gaskiya jina nan talakawa wanda suna zuba a gaskiya a duba duk halin da za a abun nan shugabannin tsaya idan har kuma sun gaza to me ma magana sulhu suna cewa suna da jami'an tsaron da sun isa ai komai da komai kowa sai dai yayi ta mamaji wai ma kin wani abun a Najeriya ake yi sa
yawa a Buhari nusa kuma da kusan kai ma kai laya zana sai yanzu ka bayyana
haka ne Alhamdulillah naji duka abubuwan da ƴan uwa suka tattauna kuma gaskiya mu dai a kabilan mu ta Hausa Fulani abubuwan da muka rasa mun zama taron tsintsiya ne babu shara kuma wannan laifi ina ganin ya faru ne sakamakon shugabanni da muke da su
amma ya za a yi a taro tsintsiya kuma daidai masu sharan ne ba sa so su yi shara
abinda yasa nake so in gaya maka wannan daman an tara tsintsiya ai hannu ɗaya ne ya kamata yayi sharar da ita taron tsintsiya ba sharar ne ita ba to wannan tsintsiya tamu ta sama ce wannan halin damu na sama ne rubabban hannu wanda ba zai iya share mana komai ba kuma dan na tabbata wannan abubuwa inda a yankin kudu ake yin sa yadda aiwa take fama da matsalar tsaro da yanzu Najeriya ta zama tarihi To irin waɗannan abubuwan shine yasa muka zama taron tsintsiya babu shara. To abin nake kira ga matasa irin mu mun dade muna kiraye-kiraye irin waɗannan abubuwan namu har yanzu haka mu bai cin maruwa ba. Ya kamata a ce mun hada wani gangami mun fara share mutane waɗannan ɗan uwan namu matasa na ƙasa tukuna waɗanda suke dadin nan ba ƙarfin mu suka fi ba. Mu share su sannan su ma waɗannan shugaban nan sama waɗanda ba su da amfani a gare mu mu share su su ma muna da matasa da wanda ya kamata mu dukkan mataki daga kan shugaban ƙasa zuwa kamsuna muna da mutane masu ilimi waɗanda ya kamata su jagoranci ƙasar nan inda za a samu maslaha. Ni dan kasuwa ne satin da ya wuce ina zuwa Jos din ranar Lahadi din ranar Litinin wannan satin na dan fawa da zazzabi ban shiga kasuwa ba. Wannan ya uga shi ya kira ni yace ya ji labari abokan kasuwa na sun fito kasuwa an yanka su daga ka sun sai dankali a Jos suna komawa an yanka su na kirawo waya
a ina ke yanka su
an yanka su a kasuwar magani ne na kira ɗan kasuwar mu na Kaduna suka tabbatar mun da cewa wannan magana gaskiya ne yanzu haka ma suna kan jira idan su kaga wannan abun ɗan uwan mu matasa ne fa suka tare suka yanka su sun tafi sun je kasuwa lafiya kalau sun suyo kaya lafiya kalau sun dawo har cikin Kaduna an tare su an yi musu yankan rago to wanne irin bala'i ne irin wannan
to ni dai
ina da wannan rayuwa za a je me za a yi me ake nema me suka yi musu waɗanda fa mutane waɗanda suke nema
to nura dai ka ji abinda shi gwari ya faɗa
to alhamdulillah to gaskiyar lamari mu wannan abubuwa da suke faruwa ba za mu yarda da su ba kuma za mu ci gaba da bayyana wa matasa yadda za a yi kuma ta kama za mu yi gagarumar zanga-zanga mu fito mu nuna damuwar mu akan wannan zub da jini da ake yi na ƴan uwan wanda ba su ji ba su gani ba musamman arewacin Najeriya kuma zanga-zangar nan za mu yi ta ne maza da mata in muka kira duk wani matashi kowanne zai fito kuma za mu zo duk inda ta kama za mu fara daga mataki na state zuwa nan Abuja birnin tarayya.
Amma Nura ka sani cewa ko da ke ajiya Balaraba ta ce zanga-zangar lumana ce duk lokacin da ake zanga-zanga sai an samu wata matsala ko wasu yi amfani da wannan damar su kawo tashin hankali.
Za mu iya kokarin mu akan mu dakile duk wani abu da zai kawo tashin hankali ko
fitina. Kuma shugabannin su suke kawo tashin hankali akan irin waɗannan abubuwa. Sai za ka ga mutane sun fito suna zanga-zanga ta lumana sai a turo musu jami'an tsaro su dinga fesa musu hayaki suna fesa musu ruwan zafi kaga wannan gwamnati ta jawo irin waɗannan abubuwan kira amma wanda ya kawo fito zanga-zanga ta lumana ya kamata a ba shi goyon baya a ba shi haɗin kai ya gabatar da abubuwan da yake so ya baya
to yadda muka fara matsala da kashe su ake tunda kwanaki ɗan sanda nan aka ce an kashe
ya kamata a bar mutane su ma suna da yanki su fito su bayyana damuwarsu akan abun da yake damunsu amma muddin aka ji a ƙasa ba za a bari mutane su fito su yi zanga-zanga ta lumana ba to ai kaga kamar ma babu ma demokradiyya ma tana amfani ne fa da dole ne a yi adawa kuma dole ne ake nuna ma gwamnati duk abinda ta hanyar da ta dace ta koma in ta mai da hankalin ta wancan bangare ya kamata a karkato da ita ta dawo ta wannan bangare ba wai duk abin da ake gani ko a zuba ma gwamnati ido kawai ta yi ana kashe bayan Allah ana zuba ido ana gani
mu dai muna nuna wa su shugabanni dai abin da suka shuka su za su girba kuma muna wayarwa talakawa kawunan su akan cewa in Allah ya kai mu 2023
ba mu ce ba abin baya da mu
talakawa
mu da muke girba abin da suka shuka wanda su suke girba ai ba zai dade ana kama kayan su da ake yi ba ai sai mu take karewa dan haka wannan ba su take
ba kama kayan su ba kama matan ba kama wannan ba
Alhaji Kabiru Idris kaji matasa abin da suka faɗa
magana nura a kuma nura shine zanga-zanga wani lokaci in ba a turo polis ba sai su je su turo yan bola su watsa abu da gangan yan jagaliya mamu kuma su bari su ji ra'ayin jama'a su ji abin da ke zuciyar jama'a su ji korafin jama'a in kana mulki ba za su taɓa gane da shanka ba in ba gama gaskiya ba amma ba su yi ka gangan sai kuma wani jinsu siyasa a cikin abu su turo yan jagaliya haka kawai su fafa sa kwalba su yi watsa abin gaba gida za ka su ta ɗaunan fana.
Yawwa Adamu Ibrahim Nana na ga kai kamar kai sanyi ma da lamarin
eh to ai ka san abin da yake faruwa ne wato wani lokacin in abin hankalinka marinka ya baci in kai wani tunanin nan ma sai kuma karatu a gare don me duk abin da ake kullahi ne da manyan da ake kullahi saboda haka lokacin da aka ce ayi zanga zanga su suke fara turo wasu ɗan jagale da za su sa hautu na zanga zanga sa haifar da wata fitina kuma su doka sai ai dama talakawa sun muzunta da zanga zanga an yi kaza wannan shine gaskiya bai dace ba abin da ya kawo ta talakai shine idan aka yi zanga zanga talmana ba ta abin da to ba za mu koma ga Allah mai ta addu'a yawa
ga wannan bai kamata ba karin sai mun koma ga Allah ba tallan duniya ya kamata su fara girman sakamakon abin tsayar da suke shuka ba
a'a buhari abin da ake nufi da koma ga Allah yayi addu'a ba wai tafiya
eh addu'a ai za a yi addu'a za a haɗa
addu'a kan ai alaje addu'a ana kai kowane lokaci ana yi to amma yana da kyau a ce su shugabannin gaskiyar lamari suna kokari suna adalci wato matsalan zanga zanga da ake magana mutane za su yi kokari su hada zanga zanga na lumana to abin da ake samun matsala akai su yan siyasan koko su wanda aka yi domin su dan ai zanga zanga su za su turo mutane cikin wayannan yan zanga zanga domin mene domin su dagula ruwa koko su dagula lissafi ni ina ganin gaskiya maganan wannan zanga zanga ba shine mafita ba ga man yanda kowa yake magana ya kamata a ce an yi kokari an yi addu'a din sannan su kuma shugabannin su ma su yi adalci
matasa ku saki dakatawa anan sai makon gobe in Allah ya kai mu a madadin murar Amurka ni Nasiru Adamu Elikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya
wassalamu alaikum
Choma Adalla an gaishe ka Nasiru Adamu Elikaya yanzu kuma sai sharhin jaridin kasar Najeriya
Sharhin jaridin ne da jaridar Vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa mai yiwuwa ne kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya da ta shirya gudanar da wani taron gaggawa a ranar Lahadin nan fitar da sakamakon taron nata a yau Litinin taron da kuma ake kyauta zaton cewa za ta bayyana ko dai ta ci gaba da yajin aikin da ta fara na wata daya ko kuma ta janye jaridar Vanguard ta ruwaito shugaban kungiyar Professor Emmanuel Osodeke na cewa taron majalisar koli na kungiyar ASU ne za ta tabbatar da matakin da za a dauka a nan gaba kungiyar ASU dai ta zargi gwamnatin tarayyar Najeriya da tafiyar hawainiya da kuma kin mutunta yarjejeniyar da aka cimma da kungiyar a can baya na inganta jin dadin malaman makarantun jami'o'i da kuma samar da kayayyakin koyarwa da dakunan dalibai domin samun nasarar gudanar da koyarwa sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran ta ya karkata ne daga mai da rikicin cikin gida na jam'iyyar APC inda tace yanzu haka daya daga cikin yan takarar neman shugabancin jam'iyyar Senator Tanko Almakura dake zama tsohon gwamnatin jihar Nasarawa yace ko da wasa zai sauka ya baiwa Senator Abdullahi Adamu wanda shi ma yake zama tsohon gwamnatin jihar ta Nasarawa dama zama shugaban jam'iyyar ta APC ba Tanko Almakura dai ya bayyana labaran da ake bazawa cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari na goyon bayan Abdullahi Adamu da cewa labaran kanzon kurege ne babu yanda za a yi shugaban kasar ya mara daya daga cikin su baya ba tare da ya sanar da su keke da keke ba ita kuwa jaridar The Punch ta ruwaito jam'iyyar APC ne a jihar Ebonyi na gargadi ga dan takarar jam'iyyar PDP na gwamnatin jihar Ebonyi Mr. Iduma Egarewi da ya daina gabatar da kansa a matsayin gwamnatin jihar Ebonyi sakamakon hukuncin da wata kotun tarayya dake Abuja ta zartar na haramtawa gwamna Omahi da mataimakin sa da kuma wasu yan majalisar dokokin jihar ci gaba da kasancewa a kujeran su sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin labaran jaridar Leadership na cewa yanda yaki tsakanin Russia da kuma Ukraine ya kawo koma baya tarukokin tsaro a Najeriya jaridar dai ta bayyana cewa wannan yaki ya haifar da hauhawar kayayyakin masarufi da danyen mai a kasashen duniya inda kasashe biyu da suka fi kowa noman alkama suke fada da junan su lamarin da kuma zai haifar da hauhawar farashin biredi taliya da dai sauran su haka kuma matsalar tsaro yanzu haka duniya ta karkata ne da hankalinta zuwa wayannan kasashe maimakon sauran kasashen Afirka irin su Najeriya da su ma suka dade suna fuskantar matsalar tsaro karshen sharhin jarikin kenan babban jibrin murai Amurka daga
Lagos. Ta gaishe ka baban gida Jibril, yanzu kuma ga ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa wajen Amurka. Sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Dan Allah ku ban da man bayani wani ra'ayi na ko shawara ko gwamnatin Najeriya. Akan yan bindiga da suke yakin arewa. Da na san gwamnati kan wannan abubuwa da ita masira. Wannan kaman ana yakin arewa ne fa. Masu ne sai ga arewa da ba su samu dama ba. Ko yanzu sun samu dama suna yakin arewa. Tambayar da nake son yanzu ta shin gwamnati ba ta tuka sakuna ba? Su kuma sakuna ba su yadda da mafarauta da yan banga ba. Shin gwamnati ba za ta ya da shi wannan butumar a ɗaya dindindin da su ɗin ɗin ta adadin cikin wani shi a ba in banga da mahauka a sa sojoji da ɗin san da su jagoranci wa'annan yara na musu jefi a kawai da mutane domin abin da wa'annan mahauka da ɗin banga za su yi da ya jami'in kamar nan da ake sawa da su ko ne har da collaboration ɗin sojoji da ɗin san da su ɗin banga amma ba da wani bidiyo toka ba a ba su manyan bindigogi in an je an jawo operation a yi hannu uba ga gwamnati shin gwamnati ba ta yi mijiyar ba kuma su masarauta ko kuma su masu rawa ne ai sun san duka wani yana kirki da za a ɗauki makami a bashi sun san duka wani ɗan banga ko ne a ce an ba su makamin dumin dumin su daina hannun su a ba su makamin da za a yi a tafi yaƙi su zo su ɗauki duk irin makamin da zaɓen da suke so su zama aljihu a tafi yaƙi in an dawo a zo a ba gwamnati kayanta shin ka iya hannu da za a maza tonin zaro amma wannan gwamnati take kuma kuɗi take ta haraji take karanta mutane ake gani kuɗi a tsaro to in gwamnati za ta dinga haka su karɓi mu ba za a gano wannan matsalar ba na farko dai a yi so ci ga haraji da tsadarin rayuwa da talakawa ya zama to an samu sauƙin rayuwa komai a sauko da shi ba wani da ƙara farashi ba a sauko da farashin mai.
Masu sauraro ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a taƙaice.
Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Rasha ta kai ɓangaren yammacin ƙasar Ukraine jiya Lahadi kusa da kan iyaka da Poland wani abu ne da suka yi tsammani. Wannan bai zo wa jami'an leƙen asirin Amurka da jami'an tsaron ƙasa da mamaki ba, in ji mai ba wa Amurka shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan yayin wani jawabi da ya da safiyar jiya Lahadi a gidan talabijin na CNN. Abin da ya nuna shi ne cewa Vladimir Putin yana jin takaicin yadda dakarunsa ba sa samun irin ci gaban da ya yi tunanin za su samu. Wasu 'yan bindiga sun kashe akalla jandarmomi 13 a wani harin kwanton ɓauna da aka yi jiya Lahadi a tafarko wani garin haƙar ma'adanai a arewacin Burkina Faso da mayaka masu ikirarin jihadi ke kaiwa akai-akai kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana. Wata majiyar tsaro ta shaida a kamfanin dillancin labarai na AFP cewa wata tawagar jami'an jandarma a Dori ta fada cikin wani harin kwanton ɓauna da wasu mutane ɗauke da makamai suka kai da tsakar ranar jiya kusa da tafarko. Kazalika an tabbatar da mutuwar mutane 13, wasu da dama na jandarmomi sun ɓace, in ji majiyar. An gudanar da zanga-zanga jiya Lahadi a wurare da dama a sassan Rasha domin nuna adawa da mamayar da Vladimir Putin ya yi wa Ukraine, yayin da 'yan sanda suka tsare mutane sama da 700 kawo yanzu. Ƙungiyar OBD Info, wacce ke saka ido kan yadda ake kame yayin zanga-zangar, ta ce da misalin karfe 6:30 na yamma a agogon Moscow, 'yan sanda sun tsare mutane 745 yayin zanga-zangar a birane 37 na Rasha.
Sau masu sauraro, ana muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tsaya na gabatar da shirin da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyanmu na yau in ce taku Binta Suleimani Yaro da na shirya na kuma gabatar, ake muku fatan alheri, huta lafiya, ma'assalamu.